This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
To sashen Hausa na muryar Amurka ne yake muku magana daga birnin Washington DC a wannan malice kan mitoci da dama da suka hada da mita 20 da 26 da 31 da 42 da 61. Masu jama'a jamhuriyar Niger suna kama mu a gidajen rediyon suna amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalol da kuma niyya da ke birnin Kwani. Sai a duniyar gizo inda ake samun dusar da ake so a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. To jama'a barkamu da wannan lokaci, ni ne Aliyu Mustafa Sokoto tare da sauran abokan aiki a nan sashen Hausa na murya Amurka. Muna fatar kuna nan kallon kamar yadda muke. To bayan labaran duniya za mu kawo muku shirinmu na mu tattauna, amma yanzu sai a kimtsa a ji labaran.
Jama'a assalamu alaikum, ga kuma cikakkun labaran da ni Usman Kabara zan karanto. Kasar Iran da Amurka sun yi wata musanya mai wahala ta sakin fursunonin juna a yau Asabar, inda suka amince a gaban jami'an diplomasiyar duniya da suka taru a Vienna don karkare maganar takunkuman da ke harɗe da kasar Iran. Cikin waɗanda za a saki ɗin har da ba American ɗan jaridar nan Jasir Razain, wanda ma'aikacin jaridar Washington Post ne, wanda ake rike da shi a Paris fiye da kwanaki 500 bisa zargin leken asiri. Zargin da iyalansa da ma wajen aikinsa har da gwamnatin Amurka suke ta ƙaryatawa. Sai kuma wani fasto da wani sojan ruwa ba Amerika ɗan asalin Iran. Duka-duka Amurkawa guda 5 za a saki, inji jami'ai a Amurka. An kwashe dai watanni 14 ana muzurai kafin aka cimma wannan matsaya. Jami'an hukumomin Burkina Faso sun ce an kawo ƙarshen mummunan harin nan na ta'addanci da aka kai aka mamaye wani otel wanda wasu masu tsatsauran ra'ayi suka kai, wanda kuma a birnin ƙasar ya yi sanadiyar mutane guda 23 sun rasa ransu daga ƙasashe daban-daban suka fito har guda 18. Mutane 30 daga cikin guda 126 da jami'an tsaro suka ce ta sun samu raunuka. Haka kuma hukuma ta ce mahara guda 4 masu ikirarin jihadi an halaka su, wanda kuma guda 2 daga ciki mata ne. Shugaban kasar Rosh Mashar Christian Kabore ya bayyana cewa a watan da ya gabata wanda ake zargi ya ziyarci wurare da dama. Haka kuma ya bayyana cewa waɗanda suka kai wannan harin marasa imani ne, sannan kuma matsorata domin suna labewa kafin su yaki mutane. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Korea ta Arewa ta ce za ta dakatar da gwajin makamin nukiliyar ta, amma fa da sharadi a matsayin cewa za a kulla wata yarjejeniyar zaman lafiya tsakaninta da Amurka, wanda hakan zai raba kawancan atisayen soja da ake yi tsakanin Amurka da Korea ta Kudu. Wannan tayin ya fito ne ta wata kafar Korea ta Arewar a yammacin jiya Juma'a, kuma bata sake zani ba kamar yadda suka taba nema cewa suna neman a haɗin kan zaman lafiyar da zai raba kawancan can Amurka da Koriya ta Kudu. Hakanan Amurka cikin lokaci kankani a wancan lokacin ta yi watsi da wannan bukata ta Pyongyang na cewa ba ma abin kamawa bane, da aka tambayi kakakin ma'aikatar harkokin wajen Amurka John Kirby ko wannan magana gaskiya ne, sai ya ce bai da labarin wannan abu. A makon jiya dai Koriya ta Arewa, idan ba a manta ba, ta yi gwajin makamin da na nukiliya karo na 4. Daga ƙarshe, 'yan sandan Indonesia sun ce sun kama mutane guda 12 da ake zargi da alaka game da mummunan harin nan na ta'addanci mai alaka da ta'addar ISIS wanda aka kai a babban birnin ƙasar. Shugaban 'yan sandan ƙasar Badruddin Haiti ya bayyana cewa gungun da suka kai harin suna samun kuɗin tallafi ne daga wata kafar ISIS da ba a tantance ta ba. An kashe dukkanin mahara guda 5 a Jakarta ɗin da suka kai wannan hari, amma wasu fararen hula guda 2 sun halaka. Daya daga cikin maharan da aka bindige an taba kama shi bisa laifin mallakar bindiga ba bisa ka'ida ba lokacin da Obama ya taba zuwa kasar a wasu lokaci da suka wuce.
Labaran duniya kuka ji daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga shirinmu na mu tattauna.
Assalamu alaikum masu sauraron mu, barkamu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin na mu tattauna. Kafin mu tsunduma cikin shirin, shin a makon a Najeriya yaya ta kaya ne ilhikaya?
Shugaban Majalisar Dattawan Najeriya Bukola Saraki ya ce sun samu kofi biyu na kundin kasafin kuɗi na bana, amma za su yi amfani ne da wanda shugaba Buhari ya gabatar ne kawai. EFCC na ci gaba da kama waɗanda ake tuhuma da zarmiya, inda har yanzu take ci gaba da garkuwa da kakakin PDP Olusegun. Biyo bayan labarun kama shanun sata guda 18 da sarkin Fulani Dede Abuja Umaru Dan Deli ya bayyana, sarkin Zangon Dede Sada Kusada ya ce san ba sa barin a saida shanun sata.
Gaskiya an kawo shanu saboda mu a wannan kasuwa duk inda mutum biyo da sanuwa ta sata ko akuya in Allah ta zamu kama shi.
Dr. Saleh Okin wani hukumar alazan Najeriya ce kuma za ta yi koyi da tsarin Malaysia na bin layi wajen tafiya aikin haji don waɗanda ba su taba zuwa ba su samu dama.
In Malaysia there was a time we
went. Ita Malaysia mani ya ta kan jira tsawon shekaru kafin samun damar. Gwamna Dixon na PDP yayi nasarar lashe zabe karo na biyu a jihar Bayelsa. Kotun koli ta ba wa yayi Bauchi Tongo nasarar zama dan majalisar wakilai inda ya mai gurbin kamisu mai lantarki. Nasura da Malik kamarar Amurka daga Abuja, Najeriya. Direct from Washington,
the voice of America. Haka fa, to yanzu zamu kada zauren mu na tattaunawa. Kamar yadda kuka sani, zauren ya bar Baucin Yakuba ya sauka babban birnin tarayyar Najeriya Abuja, inda wakilinmu Nasir Adamu Ilhikaya ke jagorantar wata sabuwar tattaunawa kan matakan da ake daukawa na samar da zaman lafiya ta wajen kwato kudaden jama'a da aka ware don tabbatar da tsaro da kuma gudanar da ayyukan inganta rayuwa a baya don rage kunci wanda kan kawo saurin fushi. Yau Nasir zai dora ne daga inda yake komawa ga Malam Abubakar Ali.
Amma Abubakar Ali, yadda ka fahimta kai ma dan yankin Arewa maso gabas din nan ne, menene za a ce su ba ma gwamnatin tarayya ba, idan har daga gwamnatin tarayya ne ake cinye kudaden nan, su jihohin wannan yankin wace rawa kake ga sun taka? Su kenan su ba ruwan su da abin da yake faruwa.
To ai dama mu da muke Abuja yawanci muna duba gwamnatin tarayya ne, ka tsosa min inda yake min kai kai. Barna kashi 46 da dugo 5 zuwa da 47 yana faruwa ne a jihohi da kananan hukumomi. Dan dukkan sannan na gwamnati da ake samu aka zuba gwamnati tarayya ido, to ga kashin da yake zuwa jihohi da kananan hukumomi. Saboda haka su ma yanzu tocila din na jama'a da na yan sanda da na EFCC ya kamata su asko da jihohi da kananan hukumomi, musamman wannan hukumomin da muke fama da abun nan na Arewa. A cikin wannan abu ma zaka gani jihohi har yanzu ba su da darawa. Zaka ga jihohi sun yi commissioner 30, sun yi masu bada shawara 100, sun yi kaza, suna ba kamar ba abin da ya faru. Saboda haka dole jama'a su ma su zuba ido akan jihohi da kananan hukumomi akan ga tsarin nan zai ba kawai gwamnatin tarayya za a ringa dubawa.
Na'am. Sani, kai kana da yake kai dama kana ma duba mana lamarin nan ne Algeria dan ce. Kana ganin rashin kashe waɗannan kuɗaɗe ne kawai ya sanya su jami'an sojoji a wancan lokacin har aka samu wasu daga cikin su sun yi tawaye wa manyansu, suka ce yakin nan ba za su iya ba har abun ya ta'azzara ya kai ga an kashe dubban mutane, har ma ana ganin inda ake zuwa mutanen nan ana kwantar da su kamar raguna, ana yanka mutane waɗanda ba su ci komawa ba, ba su sha kowa ba.
Amma nan su din zaka yi tunawa dai wannan kuɗi da aka ce an karba, an karbo shi ne a matsayin bashi, wanda kuma bashin da an karbo shi domin a magance wannan yaki da ta'addanci da addabi wannan mutanen wannan
yaki. Ai suka kudin suka zama bashi.
To ma'ana bashi ai a lokacin wancan gwamnatin suna magana cewa za su yi hada karfi da karfi, za su hada kai da manyan kasashen duniya don su taimaka musu. A yanda su a wasu rahotanni cewa sun karbo bashi ne wasu wannan kudaden. To bayan karbo bashi zaka yi tunawa cewa akwai lokacin da kama wani jirgi a South Africa da kuma tsike da makamai, wanda ana anan a lokacin
makamai da yance watakila da kudi ne aka samu a cikin wannan.
To bayan watakila kudi kuma amma an yi magana cewa duk dai a ciki bai wuce nasaba da makamai ba. Ba makamin babu kudin. Wannan kenan. Na biyu, akwai magana daya da nake son fara cewa sama da shekara 4 in zan iya tunawa cewa wato gwamnatin tarayya ta karbe tsaron dukiya ko kare mutane ko kuma fada ko kuma yaki da ta'addanci a wannan yanki namu. Kusan zan iya tunawa lokaci da yayin da aka kama ƴan matan Chibok, na yi kokari in magana da shi sakataren jami'in watsa labarai na jihar Maiduguri. Yace ah to suka yanzu an ce an kama ƴan matan Chibok, ai su an cire hannunsu kan wannan aiki gaba ɗaya, an bar gwamnatin tarayya. Saboda haka to su ai sai da tambayi gwamnatin tarayya me ya faru, ba tambayi gwamnatin jiha ba. So kaga idan muka mu aje wannan, mu dawo kan dai wannan yunkuri da gwamnatin shugaban Muhammadu Buhari take kokarin yi na gano kudaden, na gano wa aka bada da wani hanya aka bi.
Ana turka turka saboda kudi,
tsakanin da
kaga mutun ya janye wando dan saboda kudi,
tsakanin da
ana ma kai naushi saboda kudi,
tsakanin da
duba tsakanin dan adam mu gani,
tsakanin da
mutun yana kallon banza saboda kudi,
tsakanin da
mutun yana iban fara'a saboda kudi,
tsakanin da
kaga mutun ya daure ma fuska saboda kudi,
tsakanin da
Malam Nasiru da ni da kai mun san cewa menene, kamar da Alhaji Ali faɗa cewa ga matsayin ofishin mai bada shawara wa shugaban kasa kan harkan tsaro, ya bada shawara ne yaushe ne aka yi mai wannan ofishi ya zanto shine zai dinga fidda kuɗi, yaushe aka kai kuɗi ofis din, tana cikin kundin tsarin mulki da cewa eh shugaban kasa ke nada wannan wuri kuma da hannun shugaban kasa za a yi wani abu, amma akan wasu suna fadin cewa ai idan har kuɗi na wannan ofishin baka da iko kai bincike, matsala shine idan a tsohon shugaban kasa, sabon shugaban kasa in yazo yana da dama ya irin wannan binciken.
To sani bari mu katse ka Bashir Baba, kwanan nan da aka zanta da shugaba Buhari da yan jarida suka yi hira da shi kai tsaye, an masa tambaya akan kamar ana zargin sa yana saba doka wajen harkokin kotu, inda kotu kusan sau uku tana bada bailin tsohon mai bada shawara saboda suki, amma sai yan jami'an tsaron farin kaya su yi kwantan su yi masa kofar rago su sake awon gaba da shi. Kai Malam Bashir, baka ga wannan yaki dole ne sai ana bin, wato ina ce ana karrama dokoki irin na kotu, ko kai ma kana da masu ra'ayin cewa sai dai in an kafa kotuna ne na musamman sannan za a iya nasara a wannan yakin?
Wato Malam Nasir, da farko dai akwai buƙatar ka fahimci cewa iyakar doka tsarin mulkin ƙasa. To shi kansa tsarin mulkin ƙasa akan waye gari, don mun ga misalai idan har tsarin mulki zai zame ma ƙasa tarnaki wajen ci gaba, a tattara shi a ajiye shi gefe guda a ci gaba da wata harka daban. Kuma akwai ƙasashen da na san cewa ƙasashen duniya suna kokari su koyi da su ba da tsarin mulki suke tafiya da kansu ba, kamar Ingila.
In aka tattara tsarin mulki aka mai da shi gefe, ai ba gwamnati kin.
A'a, akwai
ba
zan tabbatar maka, akwai ta Malam Nasiru, ina so in tabbatar maka cewa Birtaniya kasar da kasashen duniya da yawa suke son su koyi da ita, wallahi ba ta da tsarin mulki rubutacce, ka je ka bincika. Sannan kuma bisa tarihi akwai kasashen da tsarin mulki yake nema ya zame musu tarnaki, su tattara shi su ajiye shi gefe guda su ci gaba da tafiyar da kasar su ba tare da tsarin mulkin ba, ballanta na wata doka. Masu wannan korafin ko dai suna da alaka da waɗancan miyagu da suka rubuta ciki akan waɗannan dukiyoyi, ko dai wani abu mai kama da wannan, sabu kuma ba zai yiwu ba bincike da gwamnatin Buhari take yi ya zuwa yanzu fa, in ka lura da kyau za ka ga cewa bincike ne da ya shafi harkokin tsaro na office din mai bayar shugaban kasa shawara tsoho akan al'amuran tsaro din. Bincike bai kai ga sauran fannoni ba, ba a shiga da babin mai ba, ba a shiga guran gasunan duk inda ka leka, dan dama ita Najeriya kasan kusan duwan da ka daga tsuliyarsa sai ka ga guntun kashi. To ba a kai ga sauran fannoni ba, a batun al'amuran tsaro ne kawai binciken yake zuwa yanzu, kuma ɗan Najeriya suna farin ciki da yanda bincike yake tafiya.
Malam Abubakar Ali, ya kake ganin wannan tsari da ake kira plea bargain? Wato mutum aka same shi da a ce ya karbi yayi almundahan naira 100, ya dawo da naira 60 ko 70 a bar masa 30 din, maimakon a yi ta dadewa a kotu. Kana jin wannan gwamnatin baya dai an yi irin haka hanya ce da za ta iya sauƙaƙa wannan tawarkiyar a samu kuɗin da za a yi aiki a gwamnati?
To ni ra'ayin kaina ban goyi baya a yi wannan plea bargain din ba, amma da yawa mutane sun kawo wannan ra'ayin. Kuma idan ka duba yadda wayannan da suka wawuri dukiyar kasar nan yake, da yadda kuma suka wato shirya su biya manyan loyi su raba tare, to in ba mai da hankali wai da ake tafiya za su sha. Kiran da yanzu nake so na yi, dole idan ana so wannan yakin nan ta yi nasara, dole shugaban kasa da shugaban bangaren shari'a da shugaban bangaren security, wato sai an zo tare, an zauna, an tabbatar, an duba kan cewa wannan fabar nan nan da ake yi, wato kamar ana diba ruwa ne da a kwando, dukiyar kasar nan yana tafiya. Saboda haka in muddin ba haka kai ba, ba za mu samu yadda za mu fita cikin wannan matsalan ba. Su EFCC kuma shawaran da zan ba su, su daina tattara wato zargi, wato 50 charges, 50 charges, 70 charges, 60 su daina. Su samu charge kwakwara guda 4 ko 5 wanda yake za su je su samu sheda da za su aiwatar da wannan.
Lallai sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin ci gaban wannan tattaunawar. Da wannan muka iso bangaren sauraron jawaban dattawan arewacin Najeriya kan tafarki mafi cancanta na ceto arewar daga matsalar tsaro da zama daular El-Karazibi. Yau dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawabai su ne mai martaba sarkin Katab Agwa Tiyaf Dr. Yusuf Harsin Bungon da dadaddan babban dan jarida shugaban kafar labarai ta Sawaba Alhaji Mahmud Bab Ahmad, wanda zai gabatar da kashi na biyu na jawabinsa ga mai martaba Agwa Tiyaf Yusuf Bungon.
Muna godiya ga Allah da ya kai mu ga wannan lokaci. A lokacin baya mun sami rashin jituwa na addini. Amma mun gode ma Allah yau ba a samu tayyake irin na addini kamar da. To wannan abin da ya kamata kenan mu yi, da yake Ubangiji Allah ya halicce mu, ya zama na dole mu zauna tare. Inda ya so ne da duk sai mu addini guda, kuma mu kabila guda. Amma a cikin hikimarsa ya yi mu daban-daban. A yanzu muna samun tashin hankali tsakanin makiye da kuma manoma. Wannan ɗan ma abu ne ya kamata mu zauna mu yi maganinsa. Ba daidai ba ne mutum ya yi noma Fulani su shiga da shanunsa su mai banna. Kuma ba daidai ba ne mutum ya je ya nome inda yake labi, inda Fulani suke wucewa. Inda yake labi kada a nome, domin dokar gwamnati ne. Kuma Fulani masu kiwo ba daidai ba ne a je a shiga gona. To in ma har an yi haka ɗin, babban abin da za a yi shi ne a zauna. In ma har za a biya ne, to sai a biya, ba a tashi faɗa ba da juna. Ba Fulani dole ne ya yi kiwo domin sana'arsa kenan. Manoma kuma dole ne su yi noma. Idan haka ne, ya kamata mu gane yaya za mu yi domin kowa ya samu biyan bukata. Babu shakka idan mun samu ganewa tsakanin juna, to abin zai zo mana da sauki, kuma muna ji daɗin rayuwa. Gwamnati tana ba da ƙarfi ga a zauna lafiya. To mu jama'a ya kamata mu taimaki gwamnati inda za a samu cin nasara. Kuma duka wanda gwamnati ta ba shi aiki kamata ya yi kaninsa da Allah, kuma ya yi yadda zai taimaki jama'a, yadda kuma ƙasa za ta samu cin gaba. To a haka idan jama'a talaka suna ganin ana samun wannan, to ina jin ba za a samu matsala ba wajen biyayya. Allah shi taimake mu, ki kasan mu samu cin gaba.
Shi ma Alhaji Mahmud Bab Ahmad ya ci gaba ne da cewa a yi komai don Allah da kuma gina ƙasa.
Duk waɗannan abubuwa da suke faruwa siyasa ce take haddasa su, kuma 'yan siyasa ne suke amfani da siyasar nan domin su samu goyon baya ko gindin zama ko matsuguni a waɗansu rari, ko kuma su hure ma mutane kunnuwa ta yadda za su samu biyan bukatarsu. Suka ga cewa addini shi ne hanya mafi sauki da za a iya amfani da shi don kaiwa ga irin wannan biyan bukata. To alhamdulillahi yanzu siyasan ma mutane sun fara ganeta, sun fara fahimtarta, sun fara ganin irin illan abubuwan da idan ba a yi amfani da gababbisa san hanyar da ya mata suke haddasawa. Saboda haka ko a shekarar da ta wuce ma an yi abin da ba a taɓa yin irin shi ba. Wato an hamfarar da gwamnatin da ke mulki kuma aka zauna lafiya. To a 'yan shekarun baya ba za a yi a haka. Kuma abin da ke hana hakan shi ne rashin haɗin kai tsakankanin 'yan siyasa da ke sassa daban-daban na ƙasar nan. To duk rikice-rikicen siyasar Najeriya fa yana faruwa ne a kan tsarin kafa gwamnati. Waɗansu suna ganin cewa su ba a yi da su, waɗansu na ana danne su, waɗansu ana kaza-kaza-kaza-kaza. To shi yasa a wannan karan da aka ga cewa mutanen Arewa sun yadda za su tafi da Yarbawa, su ma Yarbawan sun yi amince za su tafi da mutanen Arewa, sai aka samu gagarumin yanayin da ya kawo canjin da ba a taɓa ganin irin shi ba a siyasar Najeriya. Amma kuma hakan kuma ya ƙara haddasa wani matsala irin wacce aka saba da ita. Domin ko da aka yi hakan aka kafa jam'iyya mai kwari tsakanin mutanen yamma da mutanen arewa, sai mutanen gabas kuma suka fanɗare. Su kuma suka nuna cewa ba su amince da wannan ba ko ba za su yarda ba, kuma sannan ma ƙasar ma ba su son su zauna a ciki. Irin al'amuran da suka yi ta faruwa a zamanin siyasar jamhuriya ta farko. Kuma har yanzu waɗannan abubuwan suna nan, kuma a yanzu ne ma suke ƙara kunnu kai suna yin barazana ga zaman lafiya da kwanciyar hankalin ƙasar nan. Saboda haka nan har yanzu ana iya cewa mutanen Najeriya idansu ya buɗe, kansu ya waye, arzikinsu ya ƙari ya bunƙasa, amma har yanzu ba su koyi darussan komai ba game da al'amuran da ke janyo musu matsala yana kuma jefa su cikin wahalhalu. Wannan marar da muke ciki akwai muhimmin abu wanda ya faru, wanda kuma jama'a da yawa suka kosa da faruwarsa, ko kuma su ne suka yi sanadiyan kasancewarsa a wannan lokaci. Wannan abu da ake yi kuwa shine bincike-binciken da ake yi domin a tabbatar an kore don a sha da ƙarari nan gaba, sa'annan kuma a hukunta waɗanda suka jawo matsalolin da suka jefa ƙasar nan cikin uku muka yi ta tsalle har sau 100 ta kasa ficewa. A bisa gaskiya Malam Muhammadu Buhari ya yi suna, ko kuma a ce ya yi ƙaurin suna lokacin da yake gwamnatin mulkin soja, inda ya kama duk waɗansu shugabannin da talakawa suke kukan sun cucuce su, aka kai su gaban wata kotu ta musamman ta soja, aka yi musu shari'a, aka yi musu hukunci mai tsanani, aka ɗaɗɗaure su. To yanzu a wannan lokaci Malam Muhammadu Buhari ya dawo, kuma jama'a sun ƙosa su ga ya kwatanta abin da ya yi a wancan lokaci. Ilai kuwa gashi ana yi, ana bincike, ana kuma gano al'amura. Amma shi Malam Muhammadu Buhari ya ce wancan lokacin da ya yi na mulkin soja ne ya wuce, kuma mulkin soja mulki ne na kama karya. Duk da cewa kuwa a lokacin an kafa kotu wanda ta yi bincike, an ba kowa daman ya zo ya kare kansa, sannan kuma ya ɗauki lauyoyi, kuma ga hukumar da za ta kawo hujjan da ake zarginsa da shi. To amma duk da haka nan ba kotu ba ce irin wacce aka saba da ita.
Da jawabai daga dattawan arewacin Najeriya muka kammala shirin namu tattauna na wannan karan, sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana.
Madalla. To Allah bai wa kasashen mu zaman lafiya da kuma zaman lumana. Yanzu ga labaran mu a takaice.
Kasar Iran da Amurka sun yi wata musanya mai wahala ta sakin fursunonin juna a yau, inda suka amince a gaban jami'an diplomasiyar duniya a Vienna da suka taru don ƙarƙare maganar takunkuman da ke harɗe da Iran. Cikin waɗanda za a saki ɗin har da ba Amurkan nan ɗan jaridar nan mai suna Jasir Razian mai ma'aikacin jaridar Washington Post wanda ake rike da shi a Farisa fiye da kwanaki 500 bisa zargin leken asiri zargin da iyalansa da Amurka suke ƙaryatawa har ma da wajen aikin nasa sai kuma wani fasto ɗan Amurka da kuma wani sojan ruwa ba Amurka ɗan asalin Iran duka dai Amurkawa guda biyar ne za a saki a wannan tsari wanda kuma an kwashe watanni 14 ana muzurai kafin aka cimma wannan matsaya. Jami'an hukumomi a Burkina Faso sun ce an kawo ƙarshen mamayewar da aka yi ta harin ta'addancin da aka kai na wasu masu tsatsauran ra'ayi wanda suka kai akan wani otel da ke babban birnin ƙasar wanda ya halaka mutane guda 23 wato a ƙasashe 18 suka fito wa'annan jama'a mutane uku daga cikin waɗanda aka ceta daga wannan otel din kusan guda 30 sun jikkata an kuma cece su gaba ɗayan su 126 haka kuma sun ce an kashe mahara guda 4 kuma suna ikirarin suna jihadi ne wanda guda 2 daga cikin su mata ne shugaban kasar Rashmak Christian Kabore ya faɗa a jiya cewa wannan wata da ake ciki ya zo musu ba daidai ba domin kuwa ba su daɗin wannan hari ba sannan ya bayyana abin da cewa maharan matsorata ne domin sai sun buya suke hallaka jama'a wanda ya faɗi haka a ziyarar da ya kai a garin. Korea ta Arewa ta ce za ta dakatar da gwajin makamin nukiliyar ta amma fa sai sun yi wata yarjejeniyar zaman lafiya da Amurka wanda hakan zai katse kawancen da ke tsakanin atisayen soja na Amurka da kuma Korea ta Kudu. Wannan tayin ya fito ne lokacin da suka bayyana a yammacin jiya Juma'a kuma bata sake zani ba tsakanin wannan tayi da wani da ya taba wucewa da ya fito daga garin na Pyongyang inda nan take Amurka cikin gaggawa da ita Koriya ta Kudu suka shure wannan neman tayi da aka tambayi kakakin ma'aikatar harkokin wajen Amurka Jen Kabi ya ce bai san da wannan yarjejeniya ba. ‘Yan sandan Indonesia sun ce sun kama mutane guda 12 da ake zargi da alaka game da mummunan harin nan na ta'addanci da aka kai wanda yake da alaka da kungiyar ta'addar ISIS a samami da aka kai daban-daban aka caccabke waɗannan mutane. Shugaban 'yan sandan kasar Bodrin Haiti ya bayyana cewa wannan mugun hari da aka kai ya halaka mutane ya kuma jikkata da dama wanda kuma a cikin binciken da suka yi sun gano cewa 'yan ta'addar da ke da alaka da ISIS su ne suka kai wannan hari sannan kuma 'yan ta'addar gungunsu yana samun tallafi ne daga kungiyar ta ISIS ta wata kafar da ba a tantance ko wace kafa ba ce. Haka kuma an kashe dukkanin mahara guda 5 da suka kai wannan hari a Jakarta amma kuma fararen hula sun mutu a ciki. Daya daga cikin waɗannan maharan da aka bindige an taɓa kama shi bisa zargin mallakar bindiga a lokacin da shugaban Amurka Barack Obama ya kai ziyara ƙasar kamar yadda jami'i Badrin ya bayyana.
To duka nan muka zo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci a wannan shiri na ranar Asabar muna fatar an more mashi yanzu a madadin dukkan ma'anan sashen Hausa na murar Amurka muke gode muku da kuka saurare mu kuma muke fatar za ku lalubo mu a shirinmu na gobe da safe na ƙarfe 6 da za a ji shirinmu na naɗi ko zaɓe da kuma wanda zai biyo da ƙarfe 8 wato da rashin tayi. Yanzu a madadin duka ma'anan sashen Hausa na murar Amurka ni ne Aliyu Mustafa Sokoto nake fatar mu ƙara sa wani lafiya. Assalamu alaikum.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.